Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsayin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomadaniya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar 36 ga watan Oktoba shekara 2018. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da babba ko makiyar da masu ran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Kafafen yaɗa labarai a Amurka sun ce Saudi Arabia tana shirin bayyana gaskiyar cewa an kashe dan jaridan nan da ya bace Kamal Kashogi bisa ga rahotannin kafofin yaɗa labarai a nan Amurka. Wasu masana da wakilai na majalisar dokokin Amurka kuma suna bayyana damuwarsu game da yadda Iran take kokarin karfafa zamanta a Syria a wani yunkuri da take yi na ƙara tasiri a gabas da tsakiya har zuwa lokaci mai tsawo. Matakin gina katanga da Pakistan ta dauka akan iyakarta da Afghanistan a cikin wannan mako ya sake haddasa sabon rikicin soja tsakanin makwabtan biyu.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa majalisar dokoki ta jihar Kano ta kafa wani kwamiti da zai duba gaskiyar zargin da ake wa gwamna Ganduje na cewa an bashi toshiyar baki.
An bashi dama da shi gidan da zai da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya bada tabbacin cewa da kuma masanan da suke kula da yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya bane.
Gwamnatin Najeriya ta bayar da dalilan da ya sa ta amsa da wato ta samar da doka mai lamba 6 ta hana wasu yawo tare da kwace dukiyoyin da ake zargin na cin hanci da rashawa ne.
Kokin da su wadanda ke ganin da cewa wannan oda ta cutar da su suka kai kuma kotu ta yi hukuncin cewa oda ta dace da tsarin mulki, oda ta halatta kuma gwamnati ya wajaba ta dauki matakai.
To bayan rahoton namu kuma sai shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokoto zai gabatar mana, amma duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakub Makeri. Kafafen yaɗa labarai a Amurka sun ce Saudi Arabia tana shirin bayyana gaskiyar cewa an kashe dan jaridan nan da ya bace Kamal Kashogi bisa ga rahotannin kafofin labaran na Amurka. Rahotanni sun ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin masa tambayoyi ne ta sanadiyar mutuwar Kashogi. Tashar labarai ta CNN ta ce akwai yiwuwar waɗanda suka aikata hakan sun yi ne da nufin garkuwa da shi daga ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul wanda suka ɗauke shi zuwa Saudiya domin yi masa tambayoyi. Rahotanni sun ce an kyauta da zaton Saudiya za ta bayyana cewa abubuwan da suka faru wanda suka yi sanadiyar mutuwarsa an aikata ne ba tare da umarnin hukumomi ba, kuma za a ɗauki mataki akan waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Da safiyar jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar miyagun masu kisa ne suka kashe shi.
We are going to leave nothing uncovered. With that being said, the king firmly denied any knowledge of it.
Ba za mu bar komai rufe akan wannan batu ba, yace sarkin ya musanta cewa ba shi da masaniya akan kisan kuma tana yiwuwa bai sani ba. Ba zan albakinsa in ci masa albasa ba, amma dai ina ganin wasu muggan masu kisa ne suka aikata hakan, amma waye san gaskiyar lamarin. Za mu yi iya kokarin mu kai ga ƙarshen wannan batu nan ba dadewa ba. Yayin da goyon baya da Rasha da Iran suke baiwa gwamnatin Bashar al-Assad yake tasiri a yankunan da a da ƙungiyoyin 'yan tawayen suke rike da su a Siriya, shigar Iran da jibge sojojinta a cikin ƙasar Siriya ya sa wasu masana da wakilan majalisar dokokin Amurka suna bayyana damuwarsu game da yadda Tehran ɗin take ƙoƙarin ƙarfafa zamanta a Siriya a wani yunkurinta na ƙara yin tasiri a yankin gabas da tsakiya a lokaci mai tsawo. Wato kasashen guda biyu da suka hada da Iran da Rasha din suna kara dannawa a cikin Siriya da karfi, kuma ana kula da irin mummunan tasiri da wannan abu zai yi wa muradun Amurka da kuma kawayenta, inji Elena Rose Litinin daga Florida kuma shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar dokokin Amurka, yayin da take bada bahasi gaban majalisar akan manufofin Amurka a Siriya. Litinin ta kara da cewa tilas ne Amurka ta fitar da kwarara kuma cikakkun dabaru wanda za su hana Iran ƙara yin tasiri a wannan yankin. Ta ce bayan sanya hannu akan wata yarjejeniyar haɗin gwiwar soji da Assad a watan da ya gabata, Iran ta nuna alamu ba ta da niyyar fita Syria da wuri. Matakin gina katanga da Pakistan ta dauka akan iyakarta da Afghanistan a cikin wannan mako ya saki haddasa sabon rikicin soji tsakanin makwabtan guda biyu wanda suka dade suna zaman doya da manja, kuma hakan yayi sanadiyan Islamabad ta rufe iyakarta dake kudu maso yammacin kasar inda aka fi yawa amfani wurin kai komo tsakanin kasashen biyu. Rufe iyakan ta garin Chaman ya sa matafiya sun kakare akan hanya kana daruruwan motoci na daukar kaya su ma sun saura ta kowane bangare. Hukumomin Pakistan a jiya Litinin sun baiwa daruruwan mutane da suka kakare damar tsallakawa, amma kuma basu ba ayarin yan kasuwa damar ci gaba da tafiyar su a bangarorin iyakokin kasar biyu. An samu rigingimu a ranar Lahadi a kusa da garin Chaman dake kan iyakan kasashen guda biyu, yayin da rundunonin Afghanistan suka bude wuta akan rukunin ma'aikatan soji dake kafa katangar wanda hukumomi a Pakistan suka hakikance ginata. A cewar jami'an Afghanistan an kwashe sa'o'i 8 ana gwabza fada. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Gambia ta kaddamar da wata hukumar binciken gaskiya da yin sulhu akan laifuka da aka aikata karkashin gwamnatin tsohon shugaban kasar Yaya Jame, wanda ake zarginta da azabtarwa da kashe waɗanda ta dauke su a matsayin abokan adawa. Wannan karamar kasa da ke Afirka ta Yamma ta rantsar da mambobin hukumar su 11 a jiya Litinin. Shugaban kasar Adama Barrow ya faɗa a wani sakon Twitter da ake yana cewa, ku bari mu hada kai mu ce ba zai sake faruwa ba, mutane kalilan su zalunce mu, kuma hakan ba zai sake faruwa ba, wannan kyakkyawar kasa ta sake komawa a cikin cin zarafi da marasa rinjaye ke yi wa galibin ɗan kasa. Mutanen da aka taba zaluntar su da masu shaida da waɗanda ake zargin su da aikata ɗanyen aiki sun shirya za su fara ba da bahasi a gaban wannan hukumar a ƙarshen wannan wata. Ana sa ran za a kwashe shekaru biyu ana wannan aikin. An zargi gwamnatin jami'a da aikata kisa da batar da mutane da azabtarwa da yin fyaɗe da wasu munanan ayyuka tsawon shekaru 22 da ta yi tana mulki. Kasar Jamus ta maida wani da yake da hannu a harin ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001 a Amurka, wanda aka fi sani da 9/11 zuwa kasarsa ta asali Morocco. Munir Al-Mutasaddiq ya kwashe kusan shekaru 15 yana zaman gidan yari a Jamus kafin a mayar da shi kasarsa Morocco a jiya Litinin. Kafafen yada labarai a Jamus sun buga hotunan Mutasaddiq huskansa rufe da kyalle, kuma 'yan sanda masu rike da makamai sun raka shi zuwa jirgi mai saukar ungulu.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, majalisar dokoki ta jihar Kano ta ce gwamnati Abdullahi Umar Gwanduje tare da 'yan dan kwangilar da ake zargin ya bashi toshiyar baki da kuma jaridar da ta buga batun za su gurfana a gaban kwamitin da ta kafa domin binciken lamarin. A hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwadi, honorable labaran Abdul Madari wanda shi ne ya gabatar da kudirin kan wannan batu ya yi karin haske kan makasudin samar da wannan kwamiti da suka yi.
Akan kundin tsarin mulkin Najeriya da muke tafiya, kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa idan an dakai ba ne ba kamata a zo a fito da abubuwa inda al'ummar da muke wakilta su tabbatar cewa a abin nan gaskiya ne kuma ba gaskiya bane, saboda abubuwan zamani da ake ciki na yanda ake iya hada hoto da waye, amma aka fito da gaskiyar magana duk duniya ta tunce abu kaza gaskiya ne kuma hurumin majalisar dokokin jihar Kano.
To gashi ka gabatar da wancan kuduri kuma har amma kafa kwamiti an bashi wa'adi hususan ya ake so ya gudanar da binciken.
An bashi dama da shi gidan jaridar da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya bada tabbas din cewa da kuma masanan da suke kula da yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya bane, sannan kuma ya kawo majalisa sannan ita kuma zai sa ta ga me ya kamata.
Kenan kaman zai kai ga amfani da wato masana kenan ko ya dau hayar su
ai da mun addokan ma zan majalisa akwai wannan duk abin da ya shafi majalisa ta bana ta bada dama za ka nemo wanda suke masanan wannan abin su tabbatar nan kuma katar da abin da yake na gaskiya.
Wasu suna ganin ma kaman kun yi dau wannan mataki ne kawai dan dai a san kuna nan, tunda galibi idan aka yi irin wannan sai a ji abin kaman kumfaya ya lafa daga baya.
Tunda nake dan majalisa daga shekara ta 2007 zuwa yanzu na tabbatar akwai abubuwan da yawa da mun bincika ko mun tabbatar mun fitar da na gaskiya mun fitar da na ƙarya kuma majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta dauki.
Akwai rahotannin da ke ma cewa ta yufa an daga waje an zo za a yi amfani da ku ne dan ku ta da kura.
Wannan mu muna yi ne dan mu kare mutuncin jihar mu, mu kare mutuncin al'umman mu, mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya ake faruwa a daina batanci. Saboda idan wannan batancin an yi wa mai martaba sarkin Kano, an yi wa gwamnan Adamawa, an yi wa shugaban jam'iyya na yanzu, an yi wa gasunan mutane da yawa kuma daga baya ga da'awun ba gaskiya bane.
Wasu suna ganin ma fa me yasa za a ba wannan kwamiti har wata guda abin da gashi nan kuru-kuru yana yawo a wayoyin mutane abin da watakila bifa a 'yan kwanaki a ce an gama ba anya ba kokari kuke ku kawar da hankulan jama'a ba.
Ai shi ba da aikin aka ce an bayar a kwamitance. Akwai aikin da ake an baka wata biyu man ka gama a cikin awa 24 za ka yi da majalisar dokoki ka ce to aikin da kuka bani kuka ce kun ba rana ga zuwa lokaci kaza na gama aikin nan sai a shigo da shi kuma zuwa majalisa sai a karanta shi kuma sanan majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta dauki.
Kenan kwamiti zai gaito dan kwangira da gwamna da ma wancan gidan jarida da ya wallafa labari.
Insha Allah duk wannan kwamiti zai bincika duk wanda bincike ka biyo kansa ina tabbatar maka majalisa za ta bincike kuma za ta tabbatar cewa abin da ya din nan gaskiya ne ko ƙarya ne.
Kenan gwamna zai gurfana a gaban kwamiti.
Gwamna zai iya gurfana shi ma a gaban kwamiti inda abu mace ya biyo ta kanshi.
Idan aka samu rahoto kuma watakila gwamna yana da hannu na laifi me mataki na gaba.
Wani yake jira ka ga abin da rahoto suka kwamiti suka kawo rahoto kuma ka ga menene dokar constitution yace akan abin da majalisa ta yi.
Wanda tabbaci za ka ba 'yan Kano cewa lalle daga baya ba za ku zo ku ce kun wanke gwamnan Kano ba kamar yadda kuka wanke shugaban ku a baya.
A'a ai ba mu za mu ce mun wanke ba idan abin da aka zo bincike aka tarar ya wanke gwamna dole ka fito ka ce ka wanke gwamna idan kuma a bincike sun tabbatar gwamna yana da laifi dole ka ga duniya cewa gwamna yana da laifi. Na san mu jira mu ga abin da kuma sannan zai kawo nan.
Kuma da latattauna Mahmud Ibrahim Kwarikinan da Honorable Labaran Abdul. Bayan da gwamnatin Najeriya ta musanta jerin sunayen da mutane 50 da aka yada a wasu kafofin watsa labarai ana cewa su ne dokan nan ta hana yawo da kwace dukiyoyin da ake zargin na cin hanci da rashawa ne ya shafa. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya yi wa Umar Faruk Musa karin bayani a tattaunawar su.
Amma abin sha'awa wanda ya kamata da la'akari da ita wannan oda ba yau ba aka zartar da ita ba a bayan an zartar ita wasu da suke ganin da cewa odar nan za ta zama cutarwa zuwa gare su sun je gaban kotu suka gabatar da bukata na ganin cewa ainihin an soke ta an jingine ta. Kuma abin da ya kawo cece ku ce a halin yanzu shine ita wannan kotu ta bi bahati ta bi kadin koken da su waɗanda ke ganin da cewa gwamnan oda ta cutar da su suka kai kuma kotu ta yanke hukuncin cewa oda ta dace da tsarin mulki oda ta halatta kuma gwamnati ya wajaba ta ɗauki matakai na ganin da cewa ainihin dukiyoyi waɗanda ake zargin ire-iren waɗannan mutane sun kwashe ainihin ba su salwantar ba. Tana abin sha'awa dangane da shi wannan har ila yau mafi yawan wasu shari'o'in nan da ake magana waɗanda kuma ake magana odar nan da aikin shari'o'i ne ga dadi wato ba wannan kwanaki ba ce ta fara mafi yawan shari'o'i ne waɗanda sun shekara bakwai kuma ko biyu a gaban kotu amma sun kici sun ki cinyewa saboda waɗannan mutane ba a kanke dukiyar nan ba suna ta'ammuli da ita suna sauya ma'auni wanda ya tangarci duk bahasin shari'a da ciki. Wannan dai shi ne ainihin takaitaccen bayani wanda ke da nasaba da ita wannan oda da ake ciki kuce akan.
Akwai ɗansu lauyoyi da suke ganin cewa wannan doka kamar irin ta dokan nan ta biyu ce ta soji da shugaba Buhari ya amfani da ita yana shugaban kasa na soji na cewar kowa mai laifi ne sai in kotu ta wanke shi.
Abu mafi a'ala dangane da kowace irin doka ko kuma kowace irin oda wadda ta fito abu mafi a'ala shine ka auna ta akan ma'audi na halacci akan halacci na doka. Wannan mu'amala wannan dokar da ake magana da ita wato executive order number 6 an kai ta a gaban kotu domin auna ta akan ma'auni na doka. kuma ainihin ita wannan kotun da haƙƙinta ne ta tabbatar da ingancin ta ko sai ingancin ta yi huri akan ingancin ta saboda haka magana kaman da wata doka da ta gabata kuma kamantin sa ba shi bane abu muhimmi shine tun ta halatta ko bata halatta ba da inganta ko bata inganta ba a bisa mizani na tsarin mulki a bisa mizani na doka kasa
to magana ta gaba ita ce ta mutane 50 da aka ce doka haramci ga tafiye-tafiyen su fice wajen Najeriya da kuma wadansu dukiyoyin su za a rike kuma za a sa ido akan haka an fice sunaye amma gwamnati tace ai mata azurbabi ba ita ta bada wannan jerin sunayen ba me yasa gwamnati bata hada order nan da kuma sunayen wadanda wannan doka za ta shafa ba karo na farko
ai idan kai ba sun ita wannan doka ce wadda ta bada dama na ainihin da na ci gaba da bin bahasi wadanda ainihin ya cancanci dokar ta yake da su saboda idan ka bada list na mutum 10 yau GB bukata ta kama ta karin mutum 20 ko 30 bisa la'akari da in ka da tsarin aikin ita wannan doka so za ka ci gaba da bin bahasi akan wannan tsari saboda ka halin da ake gwamnatance bata hitta wani list ba na cewa wane da wane yana amma abinda a gaskiya al'amari ana ci gaba da tantancewa da la'akari da ita kanta doka da la'akari da kuma akan wa ta waje bata yi aiki kamar yadda ainihin kotu ta tabbatar da ingancin ta
alkali nura da duniya shari'a yau ta nasara ta kowa da takara da ta yi aji
to madalla gaida Umar Faruk Musa to sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi inda zamu kawo muku wasu ra'ayoyin yan Najeriya game da wannan doka har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yana agon muke cewa karfe 1:16 na dare yanzu dai ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
magoya bayana har yanzu ina son tabbatar musu cewa nayi imani zamu sami adalci
wayannan mutanen ba yan adama bane daga national aka tura su
da an yi zabe na fi sabilillahi ga hadimin gwamna nan a gefen hannuna na hagu wallahi mu ne zamu fara mika musu hannu
to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da sadarmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya da gwamnatin jihar Adamawa Muhammadu Bindo Jibrila da Mahmud Halilu wanda ya takara da shi gwamnati din a zaben fitar da gwani na neman tsaye wanda zai yi wa jam'iyyar APC takara gwamna a zabe mai zuwa ga alama ba wanda ke da niyyar rijiya da baya wakilinmu ya ce yanzu rigimar nan ta ma baryo da ta koma Abuja
har yanzu tana fakasa tana dabo game da batun kujerar takarar gwamna na jam'iyyar APC Adamawa inda ko ake kai ruwa rana a Abuja Dr. Mahmud Halilu Ahmad yace fa suna nan daram sai sun ga abin da ya tura wa bozo na dai
mun tattaru bayanai a duka kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa duk abubuwan da aka yi muka hada da hotuna da video da sauran duk abubuwan da suka faffaru da kuma wasu bayanai na sirri duk mun hada kokenmu kuma na kai da hannuna na je na gabatarwa ita wannan committee muna jiran su kira mu bayyana a gaban su sannan magoya bayana har yanzu ina son tabbatar musu cewa nayi imani zamu sami adalci daga shugabanci na jam'iyya wannan koko kwanto kada ayi
da kuma gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Jibrila wanda shi ma tuni ya garzaya Abuja domin kare kujerar su ke cewa
ina wa party biyayya kuma daga national har wato wayannan mutanen ba yan adama bane daga national aka tura su zo su bi local government banda wani haufi a cikin lamarin abubuwan da cewa ban na da matsala da su ko kuma da abin da suke yi ni mutane ne ya dame ni ko mutane kowa zance dai kawai masha Allah
to a gaishe ka Ibrahim to a kashi na biyu na muhawar da shi Ibrahim din ya shirya mana a can yola tsakanin shi dan Juma Bakar Hamas mai goyon bayan gwamna Bindu din da kuma Abdullahi wato Aminu Abdullahi Gambo da suke ra'ayin Nuhu Ribado yau zamu tashi ne daga zargin da su yan adawa suke yi na cewa me yasa za a yi zabe cikin duhu sannan a ce an yi zabe
babu inda a duniya za a yi zabe na hankali amma ai wannan zabe cikin dare.
Kuma Aminu akwai sani a tarihin siyasar duniya duk wanda ya sautari ya sha kai ba kasaba yayyakan kaddara bar da sansu. Ba ha gani kaman kan cewa yanzu lokaci yayi da ya kamata a ce domin dukkanin ku bangarori biyu da ku sha kai kuna ku kankancewa ba an yi magudi sannan kuma kan cewa ba ta zaba bindiga a ruwa ba za ku hakura ba tunda yanzu kashin tikatikati.
Ai Alhaji Ibrahim da a ce maka an yi zabe na gaskiya. Da an yi zabe na fi sabilillahi ga hadimin gwamna nan a gefen hannu na hagu wallahi mu ne zamu fara mika musu hannu amma abun tsoro ai amfani da dukkanin karfi na mulki a hana talaka daman shi ne zabe mutanen da ya kamata a zo ana yi wa mutane zabe cikin dare bayan duk mutanen da kuka ce su fito su zo domin wannan zabe sun gaji sun kosa yanzu wani tsari ne na adalci na hankali zai yadda da cewa matan da take gidan aure take wa mijinta tuwo take hidima don mijinta za ta fito kana tsammanin tun karfe 2 rana tana jira har karfe 7 na dare babu adalci a ciki saboda haka tunda zaben ba a yi ta na gaskiya ba an yi kama karya an yi dauki daura bamu da wani dalili da zamu ce mun goyi bayan wannan zabe da har kuma mu tai wadanda aka ce sun yi nasara domin ba a yi zabe ba sai in an yi zabe misali kafin zamu tai wadanda suka ci mu
to ba da shi ya ce an yi zabe kuma har an ba da sanarwa ma wannan mun wuce wannan babi
ya ka bani ma nake so ne magana kafin kai tambaya shi dan uwana Malam Aminu abunda nake sai gare jama'an zaben nan fa sun zo cikin adamama a cikin sha'anin abunda ya shafi latin ba su zo akan lokaci ba sun zo abubuwa na kurewa sannan yana magana ba gudi shi da gwamnati da aka zo a masa a kwace ma akan mulkinsa talakan adamawa su suka bambance suka tabbatar waye mai gaskiya suka tabbatar da cewa mai girma gwamnan jihar Adamawa Sanatun Wawudu Bindo Umar Jibrila yayi musu abun da za su tsaya su mai da shi a primaries domin su ji dadin zaben shi a general election abun da nake so in nuna Malam Aminu shi mai girma gwamnan jihar Adamawa mu musan wahalan da ya ji akan kokarin a kwace masa mulki haka kawai rana tsakan uba ta Malam Nuru ba dumu ke yi ba wato ya san wanda muke yi domin shi ne ma ya zo na biyu a cikin zabe
eh duk da in takara da sansu haka nan kowanne kuma dadi na kamar da na fada masu sauraro shine wai da dadin kallo fadan cikin gida dukkanin su yayin jami'ar APC ne sansu yanzu misali ko ku samu nasara a wannan zabe be sannan ko kuna ku tsaya amma ko tsara akwai mutun kan cewa tuni ha wasu yayan jami'a ko kuma wani suke tare da gwamnati suna wa sauran yarfiya kuna ga za ku dinki barkar nan
za a dinki baraka domin ai lokacin da ake da shi ya kai kusan wata hudu kafin zabe saboda haka kaga matsalan shine kuma abu mai sauki shine shi mai girma gwamnati Sarki Muhammadu Bello Umaru Jibrila yana iya bin kai har gida kana yin fadan da shi domin ya ga kun daidaita yanzu ai lokaci ne ta daidaita
yanda wani suke tare shi kuma suna ta yarfiya da irin habaici da zambo da rubuce-rubuce a kafan sadarwa
wannan kuma ai Malam Ibrahim ka san har abada ba za a daina irin wannan rubutun ba idan ta shi ne mutum zai bi ina tabbatar maka wallahi mutum bai fita a gida ba yi zaben nan zai ga kamar na daya za a yaki ka fahimce ni sai aka yi zaben lafiya zai ga kamar za a danne sai Allah bai danne ba ya ba wanda ya ci kadan so ka gane magana to duk idan ka biye ta wannan ko fita gidanka ba za ka yi ba da ikon Allah ai shi gwamna kullum mai kokarin dinkewa ne abubuwa ne idan suka fi karfin sa sai ce to aje ayi Allah ne yake yi
wa gun nufi shine dangane da akwai fadin cikin gida da dama wanda yanzu ba kammala ta ba yanzu kaman ya kuka shirya ganin kan
kuma za a yi magana in ba dai wata hasada ce ko bakin ciki ba maganan dinkewa ya zama dole ai kala cikin fa kai dan jam'iyya ce ta APC ga wanda Allah ya bawa tsayawa primaries to ka ga mini me kake jira akan Allah tar muku da gwani dole ne ku haɗe kai domin ku ga cewa kun kada jam'iyyu da suka taso domin su yi adawa su kada gwamnatin da suke ci
to nagode Malam Aminu na ga kana mun mushi da yake magana yanzu ka ji mun dan juma yace wai dole abi liman ko kuma a sauya masallaci
wato ina girgiza kai lokacin da Alhaji dan juma yana magana ina dauka akwai abin tausayi har yanzu a al'amarin namu siyasa ba za ka zo karara da ranan Allah misali kowa yana gani ka zalunci mutane ka haɗinci mutane a kawo wani tsarin zabe na zamba cikin aminci bayan waɗanda suke so su yi abin da za su yi sun yi bukatarsu ta biya
kwalliyar abin da suke so su yi tabiya kudin sabulu sai su dawo su ce wai a rarrashi mutane ba haka ake rarrashi ba za a rarrashi mutane ne a zo a hada hannu tare cewa da ake a gudu tare a tsira tare idan aka yi zabe na gaskiya amma yau ka gaya mini misali Alhaji Ibrahim ka zo ka hana talaka ƴancin shi ne ya zabi shugabanni na gari shugabannin da suka dace shugabannin da suka yi aiki ma duniya suka bar
ta ba sheku da aka lalashe ku ku zo hada kai ba za ku zo ba
rarrashi ɗaya ne Alhaji Ibrahim akan ta kuma muke a koma a yi zaben gaskiya a fatali da wannan tatsuniya da aka yi wanda aka kira ta an yi zabe a koma a bawa talaka ƴancin shi ne ya zabi mutanen da suka dace ina zo Alhaji Ibrahim abinda yake ba ni tsoro shine wannan jam'iyyar ta mu ta APC ta zo ne da taken sauyi ta zo da taken za ta gyara abubuwa da ta samu jam'iyyar APC PDP a baya take yi wannan jagoran jam'iyyar ta mu a sama shine shugaban Muhammadu Buhari duniya ta yadda cewa mutum ne mai gaskiya duniya ta yadda cewa mutum ne mai kima amma abinda mamu suke yi yanzu ba ido yake gani akwai muguwar hatsari a wannan tafiya
to ba da ma yanzu akwai babbar tafiya dan jama'a masu shine ne batun zaben da ke tafe za a fuskanta yanzu kamar al'ummar Adamawa da duniya ma suke sarrafa mu me kuke da shi za ku tallatawa su al'ummar Adamawa za su amince da ku ganin kanci ga fada nan ga fada can ga fada da dama
wata Alhaji Ibrahim ga maka gaskiya muna yaudaran mu kawo ne a jihar Adamawa domin ba don haka ba indai mutun na dan zagayawa a wannan kasa yana gani wallahi zai dawo da saka mabindo da alheri yana kuma wasa addu'an Allah sai ga lafiya
kwarai da gaske
Najeriya muke fa
kaman me za ku tallata
shi abinda za mu tallata da shi Alhaji Ibrahim ko jiya ina zanne ba a taba yin gamna in ba dai lokacin barre da yayin abinda za ta daure sama da shekara 50 ana kallon ta ba domin kyautata ingancin inda Adamawa take cikin hali ya cire ta wannan hayyaci abinda nake ga maka na daya shine abinda ya shafi infrastructure ma'ana shine kwalta-kwalta da aka yi su sai jiya muna zanne wani yake cewa wallahi da yanzu Jambutu ba zai iya shiganta ba wannan ruwan da ake yin nan muna zanne amma yanzu albarkacin gwamnatin nan na tabbata jikoki na ma za su tashi su ga wannan hanyoyin kwarai na farko kenan na biyu muna da sector a gwamnati wanda ya kamata gwamnati ya taba su wato sun mai da hankalin su akan maganar kwata kawai suke criticizing
to ko an
sun manta cewa ga inda gwamnati yi su je su bincika gwamnati ya taba giving education ma'ana given ilimi wannan kowa sani ya kalla in kana kallon TV an nuna maka makarantu da gwamnati ya gyara in ka tafi gefen ruwa yau inna naira biliyan da kaga aka bawa su ɗan majalisu a matsayin su je su yi ayyukan gefen su wallahi tallahi aikin ruwa gwamnati zai yi duk yawanci kwai kuwa ruwan kuma suka yi su gwamnati sai bada kuɗin na cikin aljihun gwamnati a matsayin kuɗin da za su je su yi wannan aiki ina zuwa idan ka tafi gefen agric ba a taba yin gwamnatin da take kokari ta kan manomi sauki ba irin wannan karon dalili kuwa shine bai da za a yi a dauki tractor guda 105 a raba shi Adamawa wanda inda kana daukan 100 ka bada shi haya yanzu na gwamnati ne kana da izinin ka je ka ce kudin mai zan bayar da kuma 5,000 shi direban ya aiki ai maka aikin ka wannan sauki ne a cikin aiki ina zuwa
lokaci shi ba
to kana gina Allah ya raka ka kula zaka ga lokacin da Alhaji Danjuma yake magana ina girgiza kai hagu da dama ina tausayin jihar Adamawa ina tausayin makoman dan jihar Adamawa
to ga sheku to bari mu ja burki anan sai Allah ya kamu rana wa cewa mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din bari mu gode wa su baki namu dan Juma Bakari Hamas da shi Aminu Abdullahi Gambo da kuma musamman shi wakilin namu a can Yola Ibrahim Abdulaziz da ya hada shirin ya kuma na shi anan a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakwata a Washington mu ba ku lafiya
to madallah kafin mu kai ga mai salama da ku gaba ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takeice
kafafen yada labarai a Amurka sun ce Saudi Arabia tana shirin bayyana gaskiyan cewa an kashe dan jaridan nan da ya bace Kamal Khashoggi bisa ga rahotannin kafafen labaran Amurka. Rahotannin sun ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin yi masa tambayoyi shine ya yasa da diyar mutuwar Kashogin. Tashar labarai ta CNN ta ce akwai yuwuwar waɗanda suka aikata hakan sun yi ne da nufin yin garkuwa da shi daga ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul, suka ɗauke shi zuwa Saudi Arabia domin a yi masa tambayoyi. Rahotannin da ya sun nuna cewa ana kiran zaton Saudiya za ta bayyana cewa abubuwan da suka faru waɗanda suka yi sun yi ne ba tare da sanin jama'an kasar ba.
To madalla a gaishe ka. To masauraro, kafin mu salama muna mika gaisuwar ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan Sylvanus Filmon domin raso mahaifinsu Filmon Azoge wanda ya rasu a garin Sarti ga Shaka jihar Taraba, wato jihar Taraba jiya. Allah ya ji kansu ya kuma kyautata namu karshen. Haka kuma muna taya wakilin mu Zahardin Sanifin to murna samun karuwa ya mace da to Allah ya raya ya kuma daye ba. To yanzu a madadin Baba Yakub Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Cibahiru Dodo ne wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawowa. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.